حتى يستقل في المسجد الجبال وكان يقول أعوذ بكلمات الله الكافات التي لا يداركهن بر ولا بارد ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل فارق إلا فارقا يطرق لخير يا رحمن. وكلمات الله التامات التي لا يجاملهن بر ولا بارد هي التي كون بها الكائنات فلا يخرج بر ولا بارد عن كونيته ومشيئته وقدرته
عن تكوينه
ومشيئته وقدرته. واما كلماته الدينيه وهي كتب المنزله وما فيها من امره ونهيه فاطاعها الابرار واعفاها الفجار واولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينيه وجعله الدين
وجعله الدين وجعله الدين وإذنه
الدين
وإذنه الدين
وإذنه الدين وإرادته الدينية. وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا بارد فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار والصالح ومن يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيعة والقدرة والخلق لهم فقد ابتغوا في الأمر والأمن والمحبة والرضا والغضب وأولياء الله المتقين.
وشاكنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجم باية سناجي منا يوى الله تعالى قوديا دي ساكي باما هدوى أولا مسلا تيمي البركة مسلا تيم عثمان ابن عفان أنا نقدن كايا أتكين غرنكنو أولا جمبتي نا لتنين دولان تلاتة يو شابير قوات الرجب هجرا منذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو نياد لديه دولان تلاتين دشدة واندا كوميكي دي دي دا هدو قوات بير ميلادية تدبو بيو دا شابير اواندا مسلاتي اواندا مجلسي واندا مكي كراتو اشكل للتافي ميسونا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنكما شين درسمنا نسب عند بكي ابن تيمية ينامنا بياني أكن رربي مع نروس كلمومي ودندسكي دكما أوجن فلتي أما كما ta fuskar ma'ana sun sha bamban. Akwai waɗanda ma'anar da take da alaka da halitta, akwai kuma wacce take da alaka da umarni, wato da addini. Da aka rarrabe tsakanin waɗannan kalmomi shi zai sa mutum ya fahimci maganar Allah ta'ala yayin da waɗannan kalmomi suka biyo ta ciki, ko kuma ya fahimci maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan magana ta kunshi irin wannan kalma. Akwai kalmar ja'ala ko al-ja'alu wanda ita ma Ibn Taymiyyah yana so ya gaya mana cewa iri biyu ce, akwai al-ja'alu al-kauni akwai al-ja'alu ad-dini. Dukkanin su sanyawa ne, sukan zo da ma'anar halittawa. Allah ta'ala ya ce waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar, mun sanya su su zama shuwagabanni wadanda suke kira zuwa ga wuta. Allah yana maganar Fir'auna da rundunarsa, Fir'auna da magoya bayansa. Waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun. Allah ta'ala yace mun sanya Fir'auna da Hamana da Karun da sauran sojojinsu da magoya bayansu, cewa waɗannan dukkaninsu shuwagabanni ne amma suna kira zuwa ga wuta. Kaga ja'alnahum, mun sanya su. Sanyawa anan sanyawa ce ta halitta, ba wai sanyawa ce ta umarni ba, ba Allah ne ya umarce su zama haka ba, amma Allah ta'ala ya kaddara halitta su a haka. Kaga kalmar ja'ala anan al-ja'alul kauni ne, ba al-ja'alud dini ba, ba ta fuskar addini, ba ta fuskar halitta, amma ta fuskar addini. Allah ta'ala ya kirawo su a harshen annabi Musa alayhi salam da annabi Haruna alayhi salam zuwa ga cewa su yi imani da Allah ta'ala shi kadai, su yarda cewa Fir'auna ba Allah bane, ba ubangiji bane. Suka ki karbar wannan kira. To wannan kira da annabi Musa ya zo da shi shine na addini. Wannan kuma al-ja'alu da Allah ya ce waja'allahu, wannan ta fuskar halitta ne, ta fuskar kaddara. Saboda haka shine ake kira al-ja'alul kauni. Ba za ka ce tunda ai Allah ne ya ce ja'allahu ba, saboda haka ba su da laifi, a'a. Wannan ba ta wannan fuskar zaka kalli ja'allahu ba, anan ja'allahu ai kaunan wa qadaran. Saboda sun sabu abun a haka, da haka sai muka tabbatar da su a haka, suka zama hakan. Wannan shine abin da ake nufi. Amma ta fuskar al'amru wa nahyu, ko kuma ta fuskar addini, Ubangiji ta'ala ya aiko musu annabi Musa alayhi salam, ya kuma kirawo shi, ya kirawo Fir'auna, ya kirawo mutanansa akan cewa su yi imani da Allah shi kadai. Kaga ta wannan bangaren Allah ta'ala ya yanke musu hanzari. Haka nan akwai inda Allah ta'ala ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kaga wannan al-ja'alu ne addini, kowanne daga cikinku, wato kowace al'umma daga cikinku, ko halittu, mun sanya musu shari'a, mun sanya musu kuma tsarin rayuwa. Saboda haka kowace al'umma da Allah ta'ala ya aiko mata da annabi, ya aiko da annabin nan da shari'a, ya aiko shi da tsarin rayuwa. Saboda haka kaga anan ja'alna ba daidai take da waccan ja'alna ta baya ba. Nan ja'alna ta fuskar umarni da hani, ta fuskar addini, a addinance mun sanya ma kowace al'umma shari'ata, mun sanya mata tsarin rayuwarta. Anan za a iya samun waɗanda cikin waɗannan al'ummomi, za a iya samun waɗanda za su bi Allah ta'ala su karɓi wannan umarni, za kuma iya samun waɗanda za su bijire. Saboda haka nan ja'ala ba ta ƙaddarawa bace, ba ta halitta bace. Inda ta ƙaddarawa ce kowa sai ya zama haka din, amma wannan ta umarni ne, umarni na addini. Shi yasa yace wa qala fi dini, shi yasa yace Allah ta'ala ya faɗa dangane da sanyawa ta addini, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kowanne daga cikinku mun sanya musu shari'a, mun sanya musu tsarin da za su bi a rayuwa. Haka nan Allah ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Wato Ubangiji ta'ala yana magana game da wasu dabbobi da Larabawa, Qurayshawa suka rika haramta su, suka rika haramta a ci su ko a hau ko a amfana da su. Suka ce waɗannan sun ware su ne saboda gumakansu. Daga ciki akwai bahira, dabbar da suke tsaga kunnanta. To dabba ce suke tsaga kunnanta, yayin da dabba ta haifi wato ‘ya’ya biyar cur na ƙarshen ya zama namiji ne, to sai su tsaga kunnanta. Wannan alama ce da take nuna wannan dabbar ta zama dabbar gunki, don haka babu wanda zai hau kanta ko ya ɗora mata kaya ko ya yanka ya ci namarta. Wannan ita ce bahira. Bahira shi ne mai tsagaggen kunne. Wala sa'ibatin, sa'iba ita ce taguwar da ta haifi ‘ya’ya goma mata, ta haifi ‘ya’ya goma dukkaninsu mata, cir to in tayi wannan haihuwar sai ce to wannan abar abatta ga gumaka a kyale wa gumaka ta zama ta gumaka ce da haka babu wanda zai taba ta da za a dora mata kaya ba ba za a hau ba ballantana a yanka a cinamanta aka za ta yi ta watan gariliya har ajalinta ya zo ta mutu ba a ci ta ba saboda ta gunki ce ba wanda yake taba wa gunki kayansa inda dai na Allah ne sai su taba amma na gunki ba za su taba ba wala wasilatin wasila ita ma dabba ce ta guwa ce wacce take haifar inda ta haifi yaya shida maza abinda mata sannan na bakwai ya kasance namiji to wannan mata wannan namijin na karshe ba za a taba shi ba ba za a yanka shi ba wai saboda matan da aka haifa gabanin sa sun cece shi saboda haka ba za a taba shi ba shi da wasila din ai sai a ce ai wasalat akhaha ita wannan dabba wasalat akhaha ta sadar da zubuncin dan uwanta saboda haka shi ma ba za a taba shi ba ita ma kuma ba za a taba ta ba sai su ta yawo haka nan a ce wannan din na gunki ne wala ham ham shine shi ma abin nan raƙumi ne wanda zai iya zama yayi barbara ga sauran abin nan na wani adadi na wasu lokatai saboda kan iya dau wani tsawon lokaci yana barbara sai a ce to wannan raƙumin shi ma ya ceci kansa saboda haka ba za a taba shi ba shi ma sai a sake shi ta watan gariliya a ce wannan na Allah ne to shi ne Allah ya ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hab walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkazib wa aktharuhum la yaqilun Allah ta'ala ya ce bai sanya wani abu na bahira ba ko kuma ko sa'iba ko wasila ko hab wato Allah bai sanya wannan a matsayin addini ba bai ajiye wannan abu a matsayin addini ba waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiba fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim sa ma yahkumun suka ware wasu kayan amfanin gona da wasu dabbobi suka ce ga na Allah nan ga kuma na gumakan mu to abinda yake na Allah shi za a iya dauka a bawa gumaka yayin da na gunki ya samu matsala sai a dau na Allah a bashi amma shi na gunki ba za a dauka a bawa Allah ba wa ma kana lillahi fala huwa yasilu ila shuraka'ihim wa ma kana li shuraka'in fala yasilu ila Allah saboda ka shi na Allah shine ba shi da gata a gurin su haka shi za a iya taba shi amma shi na gunkin ba zai tabu ba Allah ce wannan hukunci da suke ai yayi buni in har gaskiya ne ai adalci mana kowa a ban mishi nashi to amma shi an dauke na Allah an ce ai shi Allah sai a ce ai shi Allah ai mawadaci ne baya bukata za a iya taba nashi shi kuma gunki ba zai hakuri ba to Allah ya ce ma ja'ala wato bai sanya waɗannan abubuwa a matsayin addini ba kaga ja'ala anan tana nufin alja'alud dini ta fuskar addini ba ta fuskar wato halitta ba to haka nan shi ita ma kalmar at-tahrim kalmar harrama tana zuwa da ma'anar at-tahrimul kauni da kuma ma'anar at-tahrim addini tana zuwa da haramci na kaddara wato Allah ya kaddara haramta muku wani abu wato Allah ya sa mutum ya kasa amfani ko ya ki amfani da wani abu domin Ubangiji ta'ala ya kaddara hakan kamar yadda ya faɗa a dangane da annabi Musa alayhi salam lokacin da mahaifiyarsa ta jefa shi a cikin teku a cikin akwati ta jefa cikin teku ya kuma faɗa hannun Fir'auna da mutanensa aka yi ta kawo mata masu shayar da shi amma ya ƙi karɓar nonon kowace ɗaya daga cikin waɗannan mata har sai da uwarsa ta zo sannan ya karɓi nonon ta ci gaba da shayar da shi to Allah ya cikin wato zana wa annabi Musa irin baiwar da ya masa daban-daban ya ce wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl gabanin uwarsa ta zo gare shi muka haramta masa almaradi'a wato mata masu shayarwa muka haramta masa ya karbi nonon kowace ɗaya daga cikin su kaga ana at-tahrim ba tahrim ne dini ba annabi Musa jariri ne a lokacin babu maganar an halatta masa wani abu kuma ko an haramta masa wani abu ta fuskar addini sai dai ta fuskar kaddara wani ta'ala ya kaddara ba zai karbi nonon kowace ba saboda ka harrama anan ba at-tahrim ash-shar'i bane addini at-tahrim ne al-kauni ta fuskar kaddara ta fuskar halitta haka nan inda Allah yake cewa fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard dangane da banu isra'ila lokacin da Allah ta'ala ya rubuta musu ko ya wajabta musu su shiga baitul maqdis amma suka taurare suka ki shiga to shine Allah ta'ala ya ce to ya haramta musu ma shigar haramtawa anan ba tahrimud dini bane wato Allah ya kaddara su kasa shiga garin saboda haka suka yi ta watangaririya a sahara suna ta ainihin yawo da dimo a cikin sahara har tsawon shekara 40 don haka muharramatun anan da Allah ya faɗa yace fa innaha to ita wannan baitul maqdis muharramatun alaihim da zama abin haramtawa gare su 40 sanatin tsawon shekara 40 yatihuna fil ardi suna ta dimuwa a cikin ƙasa to muharramatun anan at-tahrim ne al-kauni ba at-tahrim addini ba at-tahrim al-kauni saboda haka Allah ta'ala zai iya haramta maka wani abu ba ta fuskar addini ba ta fuskar kaddarawa saboda haka gashi dai abin halal ne gare ka amma kuma ka rasa samun sa ko kuma kai ka dora wa kanka wato kin abin ko kin amfani da abin kamar yanda za ka ga wani ya ce maka baya cin kaza baya shan kaza yanzu wannan uwa yake cewa shi in ya sha kankana ya ringa amai kenan an ka kankana mai zaki kace bismillah yace ina in ya sha amai zai tai to kaga wannan an haramta masa kadaran ba shar'an ba kadaran Allah ya haramta masa kankana amma shar'an ya halatta masa in yana so ya sha to amma in ya sha ba zai zauna lafiya ba to wannan kaga tahrim ne kauni ba shar'i ba tahrim ne kauni ba shar'i ba at-tahrim ash-shar'i a cikin wannan al'umma an gama yin sa tun lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya daga wato cika wannan addini Allah ta'ala ya cika wannan addini to kuma babu wani abu kuma da da can bai zama haramun ba haka kawai za a wayi gari al'umma musulmi ya zama mata haramun wannan an rufe wannan a da can lokacin Annabi yana tsakankanin al'umma ana saukar da shari'a to za a iya halatta abu daga ba a zo a ce kai an haramta kada wanda ya tsare yi kamar auren mutu'a da can ana yi daga ƙarshe Annabi ya haramta shi to kaga wannan zai yi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama abu ana yin shi a matsayin halal saboda wasu abubuwa da Ubangiji ta'ala ya sani na hikimominsa sai ya zawo ya haramta abin wannan shine at-tahrim ash-shar'i yana kasancewa lokacin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya isa kuma ya zo ya dubi wani abu da Allah ta'ala ya halatta ya ce ya haramta wa daukakin al'umma duka haka ya zama musulmi haramun ne wannan at-tahrim ash-shar'i ya kare a da can saboda annabci bai yanke ba Allah ya yi ta yi wa banu Isra'ila irin wannan a halatta musu abubuwa suna ci saboda tsaurin kai da tsaurin ido da saban Allah da suke yi sai Allah ta'ala ya ce ya haramta musu fa buzulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum kaga tayyibatin ne uhillat lahum wato abubuwa ne da masu dadi Allah ta'ala sai ya haramta musu su saboda me saboda zalincin su وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون أكا أبنجي تعالى يأتي وبنو إسرائيل زود أنبا واسر كزواد قولنا النبي في باين تلو كشي الله ذي تورون ونا النبي وإن أنهل التامس سنائي تنسك زو سكي تزالين سكي تيوى الله rashin kyautawa wani annabin yazo sai ya ce to ya haramta musu, zai haramta musu da nassi da wahayi ya ce to Allah ya ce abu kaza da aka halatta muku yanzu an haramta muku. Hatta annabi Isa alayhi salam da yazo cewa wa la uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, haka shi ma ba duka ya dawo ya halatta musu ba, ba'd wani sashin abubuwan da aka haramta musu. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa yadau anhum israhum wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yuhillu lahum at-tayyibat, daga ba ce ba'd at-tayyibat ba, annabi da yazo sai ya halatta musu dukkan wasu kayan dadi, Allah ya halatta musu afta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu ya kuma sauke nauye-nauyen da yake kansu. Saboda haka babu sauran at-tahrimu ash-shar'i a yanzu, amma at-tahrimu al-kauni wannan zai ci gaba da dorewa, ko dai bisa saboda wata halitta da Allah ya yi mutum ya ji baya son wani abu wanda halal ne amma shi ya ji baya son shi, kaga wannan abin ya zama haramun a gare shi kaunan wa qadaran, amma ba shar'an ba, ko kuma a'a saboda kawai biyayya ga wasu fatawoyi na wasu malamai wani abin da yake sunna ne ma sai ya hana kanshi, wani sauki sai ya hana kanshi, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa yana daga cikin abinda Allah ta'ala yake jarrabar masu saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda suke da wato taksiri, wato suke da gajiyawa wajen bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da bincike a cikinta, sai ka gansu suna ta haramta wa kansu abinda an halatta musu, ko suna ta dora wa kansu wani nauyi wanda akwai sauki a cikin wannan al'amari, yace kamar waɗanda zaka ga suna ta bibiyar ijtihadat na kuskure na wasu fuqaha wanda sunna ta zo da sauki, amma saboda sun gama masu sakaci wajen karanta sunna din sai Allah ya jarrabe su da waɗannan fuqaha din, sai suka yi ta haramta musu wasu abubuwan da halal ne a sunna, suka yi ta daurara musu wasu abubuwan da suna da sauki a sunna. Saboda haka a ce komin sanyi, kowane irin sanyi ake yi, in kankara ce wato a jikinka, in kankara ake yi, ruwan kankara ake yi, to in ka sa safa dole sai ka cire ta, in ka zo wanke kafa dole sai ka kwara wa kafa ka ruwa, ba a yadda ba, ba a yadda ba, ko in kai tafiya kawai da kai kwana hudu kawai ka ci gaba da cika sallah, a ce maka haka shi ake so, kaga anan akwai sauki. To amma saboda wato sakacin ka wajen bibiyar sunna, sai Allah ta'ala ya jarrabe ka da at-tahrimul kauni, ba ash-shar'i ba, at-tahrimul kauni. Saboda haka ga sunna nan mabiya sunna suna ta more bonan zatta, amma kai kana nan cikin wahala. To wannan Ibn Taymiyyah ce wannan shi za a samu cikin wannan al'umma, amma ba za a samu irin wancan at-tahrimul shar'i da aka rika samu a cikin Banu Isra'ila ba, ba za a same shi ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe, babu kuma wani annabi da zai zo bayan sa ya ce ya haramta wani abin da annabi ya halatta. Saboda haka sai dai mutum saboda zaluncin da zai yi wa kansa na wato sakaci da rashin kula wajen bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya jarrabe shi da at-tahrimul kauni. Wa qala fi ad-dini, dangane da at-tahrimud dini, Allah ta'ala ya ce hurrimat alaykum al-baytatu wad-damu wa lahmu al-khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah, hurrimat alaykum al-baytatu, an haramta muku mushi, wato an haramta muku cin naman da ya zama mushi in banda fara da kuma kifi, waddamu an haramta muku dukkan wani jini in banda wato hanta da saifa, walahmul khinziri an haramta muku cin naman alade, wa ma uhilla li ghayri Allah, da abinda aka kira sunan wani Allah wajen yanka shi, wannan duka an haramta muku. Kaga hurrimat anan tahrim ne dini shar'i, ba tahrim ne kauni ba, shi yasa zaka ga wasu sun yadda, saboda haka sun yadda da wannan haramtawar ba za su ci mushe ba, ba za su ci nama alhanzir ba, amma kuma wasu ba su yadda ba, suna nan suna ci, suna cin mushe kuma suna cin alhanzir, suna cin ma uhilla li ghayri Allah, saboda tahrim anan shar'i ne, shi tahrim duk abin da aka ce kauni a shar'i, to zaka samu akwai masu yi akwai wanda ba sa yi, sabanin kauni abin da ya zama kauni akan inda Allah ya haramta mana su kaunan, to ba za a samu mai ci ba, dan abinda duk Allah ta'ala ya kaddara faruwarsa ba wanda sai ya ture shi ko ya dakatar da shi. Haka nan Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هل جوا قرشن ايه بنجي تعالى يا حرمتا مكو اوران iyayenku bata ya haramta muku auren iyayenku ya haramta muku auren yan uwanku ya haramta muku auren gaggwanninku ya haramta muku hannu in nononku wa banatul akhi da iyayen da iyaya mata na yan dan uwa wa banatul ukhti da iyaya mata na yar uwa to kaga anan at-tahrim hurrimat alaikum at-tahrim anan shar'i ne an haramta muku ta fuskar shari'a ta fuskar addini to sai kuma al-kalima ko lafzul kalimat lafzul kalimat ita ma al-kalima ana samu al-kalimat ad-diniya ana kuma samu al-kalimat al-kauniya yace wa amma lafzul kalimat fa qala fil kalimat al-kauniya wa saddaqat bi kalimat rabbiha wa kutubihi al-kalimat shine dukkan wani abin da Allah ta'ala ya halitta duk abin da Allah ta'ala ya halitta yana halittar ko menene da kalmar kun fa yakun sauraka kalima ne shi yasa annabi Isa ake cewa kalimatullah wa kalimatun alqaha ila maryam saboda kalma ce ta kun fa yakun inna mathala Isa inda Allah ka mathali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fa yakun to wannan kun fa yakun ita ce kalmar to kaga koma menene inma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun saboda haka ko menene Allah yana halittar sa da kun fayakunu saboda haka ake kiran koma menene kalimatullah kalmar Allah to duk abinda Allah ya halitta yana karkashin kalmar sa saboda haka waɗannan kalimat ne kauniya kalimat kauniya saboda komai da ya halitta ya halicce shi da kalmar kun fayakun to nan da Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata da dukkan abin da Allah ta'ala ya kaddara da har daga ciki haihuwar annabi Isa alaihi salam ba tare da uba ba wa kutubihi ta gaskata da littafansa wa thabata fi sahihi ya tabbata a cikin sahihi wani hadisi baya cikin sahih muslim baya cikin sahih bukhari yana cikin musnad na imamu ahmad da sunan na abi daud da kuma al-jami'u na at-tirmidhi hadisin abr bin shu'aib ne an abihi an jaddihi hadisi ne hasan saboda kalmar sahihi anan tuntube ce suka ce me suka ce gashi nan to fadar su ne a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومن غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ناجا أكراتونك كاتشي بكلمات الله التامة كلها باب وتكلها كشاريتا وثبت في الصحيح يا تبت أحديثي daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda ya halitta wa min ghadabihi wa iqabihi ina neman tsarin sa da kalmomin sa cikakku daga fushin sa da kuma iqubar sa wa sharri ibadihi da sharrin bayin sa masu sharri ومنها مزات الشياطين da kuma zindannan na shaydanu wato tsikara ta shaydanu wa an yahdurun ko kuma su halarto ni wato su kasance sun zo inda nake domin cutar da ni to kaga anan al-kalimatu llahi tamma sune abinda Allah ta'ala ya riga ya kaddara kalmomin Allah ta'ala kaddararsa wanda babu wanda ya sai ya tsallake ta to bawa mumini yana neman katanga da wannan ainihin kalmomi Allah ta'ala ya masa katangar karfi ya tsare shi daga sharri duk abin da Allah ya halitta Allah ya ce ma khalaqa bai ce man khalaqa ba kaka amfani da ba saboda ba din su suka fi yawa sannan kuma sharrin da yake fitowa daga ma ya fi sharrin da yake fitowa daga man saboda yawan su wa min ghadabihi wa iqabihi, da kuma fushinsa da ukubarsa. Yana neman tsari, Allah ta'ala ya tsare shi daga fushinsa da ukubarsa, wato Ubangiji ta'ala ya masa afuwa, ya masa rangwame, ya kaddara kasancewarsa cikin mutanen kirki waɗanda za su samu aljannarsa. Wa sharri ibadihi, da kuma sharrin bayinsa, wato bayinsa masu sharri. Bayin Allah akwai bayin da ba su da sharri, annabawa Allah ya sani ba sharri tare da su, kuma su ma bayin Allah ne. Mala'iku babu sharri tare da su, kuma su ma bayin Allah ne. Auliya'ullahi al-muttaquna, babu sharri tare da su, kuma su ma bayin Allah ne. Saboda haka in an ce wa min sharri ibadihi, ana nufin sharrin bayinsa masu sharri. An fahimta? Kada ka ce duk bayin Allah suna sharri, a'a, akwai masu sharri, su ake neman tsari daga gare su. Wa min hamazati shayatin, da kuma zunde na shedan, wato waswasinsa da kuma tsikarinsa, yadda zai rika zuga ka, ya rika tsikarinka domin sabawa Allah. Shaydanu na mutane ko shaydanu na aljanu, shayatinul insi wal jin, wa an yahdurun, ko su halarto inda nake, ko su halarto wani abu nawa. Saboda ka kasa halarto gidana, kasa halarto abincina, kasa halarto suturata, kasa halarto sana'ata, kasa halarto ibadata, ko menene nawa, Allah ta'ala ka yi mun tsari da kalmomin nan naka cikakku, kada shaydanu su halarto wannan abu nawa. Wannan shine abinda addu'ar ta kunsa. Saboda kaga al-kalimatullahi tamma anan al-kalimatul kauniyya ake nufi, ba addiniya ba. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi zalika. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim, yana cikin Jami'ut Tirmidhi, hadisin Khawla bintu Hakim radiyallahu ta'ala anha, take cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, man nazala manzilan, wanda ya sauka wani masauki, wato ya sauka masauki gida ne, ko hotel ne, ko karkashin wata bishiya ne, ko a wani kango ne, ko ma ina ne, ko wata inuwa ce, indai wani masauki ne ya sauka a halin tafiya, ya shiga ya sauka a hotel, ko a halin tafiya ya gaji ya samu inuwa ya zauna don ya huta, ko direba ne ya tsaya a tasha don ya sha mai, ya sha motarsa mai, ta sha mai, shi ma ya sha mai. To wannan duk yana cikin manzilan. Ko kai sabon gida zaka tare, to dai yana cikin manzilan. Man nazala manzilan, saboda haka yau da kai da ƴaƴanka da matanka za ku tare sabon gida, bayan kun gama fakin din kayayyakin, duk kun tattara kayayyakin ku, duk kun kai, yanzu kawai kowa zai dauki abin nan din jakarsa ne kawai a tafi, kowa ya nufi ɗakinsa. To yayin da za a shiga, an zo yanzu nazala manzilan ne. To saboda haka kowa da kowa, da kai mai gida, da ke uwar gida, da su ƴaƴa ƴan tara gutsi, duk sai a koya musu, sai a koya musu wannan addu'a, a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa. Kowa ya faɗa, kawai kowa ya tsoma kafarsa. To insha Allah za a samu tsari. Ya fi ka je ka ce za ka tara gardawa su yi sauka Al-Qur'ani, wannan ba wanda ya saka, ba wanda ya saka. Saboda haka ka ɗauko wani ɗan bid'a ya zo ya yi bid'a, ka ɗauko wani shaiɗanin ma tun daga lokacin ka fara gayyata shaiɗanin, da su za ka tare gidanka. Saboda haka ba daidai ba ne, abinda sunna ta zo da shi sai a samu zaman lafiya. Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa ya saba duk sanda ya yi tafiya, in ya zo masauki ya je jakarsa, kafin ya zauna ya huta sai ya karanta wannan addu'a. Wata rana kawai ya sauka wani masauki, sai ga kunama, sai ji kunama ta harbe shi. Haka yana jin harbin kunama, sai tuna ashefa bai karatun nan ba. Saboda mai Annabi ya yi masa alkawari, ya ce lam yadurruhu shay'un hatta yartahila, shay'un, babu wani abu. Da haka kunama ta shiga, miciji ya shiga, cinnaka ya shiga, sauro, duba yana cikin shay'un ba, har sauro da ya fita sauro daga shay'un. Lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi zalika, babu abinda zai cutar da shi har sai ya bar wannan gurin. Wani ya ce to ai shi ya fada kuma ya sha cizon sauro. To kamar yadda ka sani ne, kowace irin addu'a akwai sharuɗanta da yake da alaka da kai mai addu'ar, da yanayin da kai addu'ar a ciki, da yanayin da zuciyarka take yayin da kake addu'ar. Kana yi da wasu wasi da inda inda da shakka shakka, to kuma abinda zai hana wani abu ya cuce ka, ad'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna da sakankan cewa za an samu. Saboda ka dogara ga Allah, kai cikakkiyar dogara ga Allah, wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Saboda ka fada da confidence. Saboda ka in kai da wannan zuciya guda daya, kuma kana cikin wadanda suka cancanci a karba addu'ar su, ba mutun yana cikin halin da Allah ya fushi da shi ba, irin wanda annabi yake cewa fa anna yustajabu lahu, ta ina ne za a anshi addu'ar sa. وأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وانا زي تقاباتو باكي انسى مسا باوي دان الدأر باميتي بچي شيني يا كوتي وشرط انت كمار يندا ذا أباك ماغني لكتي أباك ماغني ce ga dosin da zaka sha, ga lokutan da zaka sha, ga yadda ake shan su, da ruwan zafi ko da yan madara madara. To yayin da ka saba wa kaidar kai overdose ko kai underdose, to da abinda ka ji ko ka ji jikinka ya kara rikicewa, ko kuma a ka ji ka sha abin bai magani ba, to kaga baka tuhumi magani ba. Kana zuwa gun likita zai ce ya ka sha nawa ka sha, kace wallahi uku nake sha. Likita zai ce to ai ba uku nace maka ba, nace karka sha daya ka sha uku, ai dole ka samu matsala. Saboda kaga ba maganin bane ya zama matsala, shi mai shan maganin ne matsala. To haka nan dukkan addu'o'i a haka suke, su ma akwai sharuɗan su da aka shimfiɗa na addu'a. Idan mutum bai cika sharuɗan ba, to zai ta yi amma ya ji a wofi Allah ta'ala bai saurare shi ba. To kaga ita ma anan kalimatullahi tammat, ana nufin al-kalimatul kauniyya ne. Wa kana yaqulu, haka nan yana cewa a'udhu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitanil layli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqun yatruqu bi khairin ya rahman. Wannan hadisi ne tabbatacce, Imam Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta, Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad, hadisin Abdurrahman ibn Khambash. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bi kalimatillahi tammat, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakkun nan, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, waɗanda wani mai biyayya ko wani fajiri ba zai iya ketare su ba. Su ne kaddarar Allah, hukuncin Allah, abinda Allah ta'ala ya zartar, babu wani wanda zai iya ketare abinda ya zartar. Mutumin kirki ne ko fajiri ne, to da su nake neman, da waɗannan kalmomi naka Allah nake neman tsari. Wa min sharri ma dhara'a fil ard, da kuma sharrin abinda Allah ta'ala ka halitta wato a cikin ƙasa. Wa min sharri ma yakhruju minha, da abinda yake fitowa daga cikinta, daga cikin ƙasa. Wa min sharri fitanil layli wan nahar, da kuma sharrin abinda yake fitintunu ne na dare da rana. Wa min sharri kulli tariqin, da kuma sharrin dukkan wani mai kwankwasawa, duk wani mai kwankwasa gida, duk wanda zai zo ya kwankwasa maka gida da mugun nufi, ce bude waye ya dura ma a shar, kaga wannan ba alheri a ciki. Ce illa tariqun yatruqu bi khairin, sai wanda zai kwankwasa ma gida kuma da alheri yazo. Kwankwasa bude waye, ka bude kai dai albishirin ka aiko da aka yi. To kaga anan alheri ne yazo, sai ka bude. saboda haka ya nemi tsari daga dukkan wani wata halitta wacce take tattare da sharri, ta ƙasa take, ta sama take, dare ne ko rana ne, wanda zai zo ne ko wanda za a riske shi ne, kowane irin nau'i na sharri ya shiga cikin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga gare shi da kalmomin Allah cikakku. فكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات. ولا شيء يفسر كلمات الله دين وتكي تزوى أحاديثا ديقباتا ما لا يتكي كلمات الله كلمو من الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ودند متمن قولي ومتمن بنزا مذي يكيت ليسبه هي التي كون بها الكائنات إتتي وتيها للتهل التود إتا ولا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته باب كما ونمي أتم بيئيا كما ونمي فاجر بذي يفتادك هلتر الله كما شيئ سا وتغن داما الله كما قدر سا ناك قوائنا لا يواني كركشن أبند الله تعالى يهل التامسا karkashin abinda Allah ta'ala ya ga dama ya wakana karkashin kudarar Allah. To wannan kalmomi su ne abinda ake nufi da su kenan. Wa amma kalimatuhu diniya, kalmominsa kuma na addini su ne abinda ya saukar alqur'ani a ce yi kaza bar kaza, ku tsaye da sallah, ku bada zakka, ku yi azumi, ku yi hajji, ku yi gaskiya, ku sada zumunci, ku bi iyayenku, kodana duk kalmomi ne na Allah. Ku bar shirka, ku bar riya, ku bar munafici, ku bar zalunci, ku bar cin riba, duk waɗannan kalimatullahi ne addiniya. So anan ana iya samun wasu su yadda su yi abin da Allah ta'ala din da yace a yi, su bar abin da yace a bari, wasu kuma su ki yadda, don haka su ki yin abin da yace a yi, su kuma ki barin abin da yace a bari. Don haka ita kalimatuddiniya shi ne abin da ya saukar, ana samun masu bi, ana samun masu kin bi. Amma al-kalimatul kauniya la yujawizuhunna barrun wala fajir, mutum ya ki ko ya so dole zai bi su, domin su ne abin da Allah ya halitta ya kaddara wa mutum tun daga halittar shi dan adam, da yadda ya halicce shi, da tsarin da ya zuba masa, ya halicce shi da kafafuwansa zai yi tafiya, da hannayensa zai kama ya rike, ya bayar, ya karba, ya taba, da idanuwansa biyu zai gani, da hancinsa zai shaka, da kunnuwansa zai saurara, da kansa zai daku. Don Allah ta'ala ya kaddara waɗannan abubuwa, ya kuma sanya waɗannan gabbai su irin waɗannan ayyuka. Wannan duk kalimatullahi ne kauniya, la yujawizuhunna barrun wala fajir, duk yadda mutum ya zama tantiri mara kunya, ba zai ce shi zai saba wa Allah cikin waɗannan abubuwa ba, zai ce ya daina tafiyarsa shi yanzu da kafa biyu ba, shi yanzu rarrafe zai rika tafiya da shi kawai, shi yanzu gaskiya shi tafiya da kafa biyu nan tunda haka ake so ba zai yi ba, ko ya ce a da hannayensa zai rika tafiya sama ta koma ƙasa, ƙasa ya koma sama, ko ya ce a dungura zai rika yi, ko ya ce shi idansa ba zai rika kallo da shi ba, da haka ya samu wani kyalle ya daure idan ya ce ta ƙiya zai rika gani. Kaga komin shakkiyancinsa dole ya haƙura, haka Allah yake so. Ya kaddara masa zai yi bacci, in ya ji bacci zai ci abinci, in ya ji yunwa zai huta, in ya gaji zai sha ruwa, in ya ji kishi, haka Allah ta'ala ya kaddara masa. To ya isa ya ce ga yunwa, ga abinci, amma ya ce saboda shi kawai zai yi wa Allah tawaye, ba zai ci ba, to ya kai ya ci, ya ga abin da zai biyo baya, ko ga ruwa ya ce ba zai sha ba, ka a matsa masa, ba wani rigima. Addini shi za a yi ta masa wa'azi, ya ki gaskiya, ya ki imani, yana shirka, a yi ta masa wa'azi ana lallashinsa. Amma al-kalimatul kauniya ya ce zai ja da kalimatul kauniya rabu da shi, shi da kansa zai wa kansa wa'azi, sanda zai tashi da tuwon baka sani ba, sai dai ka je na cewa akwai kari, amma ka yi ta tashin sai ya sallaki. Wannan kalimat ne diniya, zai kiya, zai kin Allah kuma kyale shi sai sun gamu. Amma al-kalimatul kauniya ya ki din ba matsawa, shine dawan aukar han din da Allah ya faɗa, ka so ko ka ki dole haka zaka bi. Bala cewa amma كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة سنة لتتفنس دي سوكر وتؤبند لتتفنس سكقنسا وما فيها من أمره ونهيه لأبند كتكين لتتفنس نأمر ننسى دهننسا فأطاءها الأبرار متانين كركي سكيم ونن أمرني دهني بيئة سكيم سداء وأساها الفجار فاجريكما marasa kirki marasa mutunci suka saba waɗannan umarni da hani din haka ita al-kalimatu ad-diniya ana iya kuma kin sabawa kuma wanda ya saba din watakila ka ganshi lafiya law bulbul da shi lafiya salau Allah ta'ala ya kale shi ya ma watakila hore masa wani abu na alatun duniya da jin dadin ta wanda duk Allah zai yi wannan al-kalimatu ad-diniya ita in ka saba ba abinda za a yi maka illa wa'azi a maka wa'azi a maka nusarwa in ka yadda ka bi shi kenan in ka kibi kuma to ba ka ji gani bara na gobe kiyama kalimatul kauniya kuma wannan mutum bai isa ya tsallake su ba shi yasa kaga annabi ya ce la yujawizuhunna barrun wala fajir malai ce wa awliya'uhul muttaquna humul muti'una li kalimatihi ad-diniya waliyan Allah masu yi masa da'a sune waɗanda suke yin biyayya ga kalmomin sa na addini to kaga anan dan a ware maka dan yayi togaciya ya ainihin ware tsakanin awliya'ullahi al-muttaquna da kuma awliya'u shaytan so awliya'u shaytan sune waɗanda suke daukan al-kalimatu ad-diniya a matsayin al-kalimatu al-kauniya an gane ku suna daukan al-kalimatul kauniya kuma a matsayin al-kalimatul diniya al-kalimatul diniya suna matakala al-kalimatul kauniya saboda haka in an ga basu yi sallah ba Allah ne bai kaddara su yi ba kaga sun maida ta kalimatul kauniya maimakon ta zama diniya in an ga suna shan giya haka Allah ya kaddara su sha giya kaga al-kalimatul diniya sun maida ita al-kalimatul kauniya saboda haka suka ce duk inda katsince su anan Allah ya so ya gansu saboda haka su ce za su matsa daga inda Allah yake so ya gansu saban Allah ne don haka Allah ta'ala yana sanya gansu cikin barayi su ga cikin barayi yana sanya gansu cikin mashaya su ga cikin mashaya in suka ce za su fita daga ciki to suna nufin kokowa da Allah kenan suna nufin kokowa da kalimatuhu kenan to shine malai ya ce maka a'a al-kalimatul ad-diniya waliyan Allah masu takawa bi suke yi haka Allah ya ce ayi kaza su yi a bar kaza su bari to waɗannan su ne awliya'ullah amma wanda zai rika ka tobara da sunan cewa haka Allah ta'ala ya kaddara to wannan babu shakka babu ta yadda za a iya shiga cikin waliyan Allah Ibn Taymiyyah ya faɗa haka ne ko yana faɗar haka kamar yadda mun sha bayani a baya saboda akwai waɗanda suna cewa su waliyai ne amma sun ce suna tare da muradin Allah ne su muradin Allah suke bi abinda Allah ya nufa kawai da shi suke izina saboda haka duk abinda suka samu kansu akan sa shine muradin Allah don haka ba za su fasa ba to wannan ba waliyan Allah bane waliyan Allah sune suke al-muti'una li kalimatihi ad-diniya wa ja'alihi ad-dini da ja'al dinsa sanya wasa ta ad-dini wa iznihi ad-dini da iznin sa na ad-dini wa amrihi ad-dini babu shi wannan anaka wa amrihi ad-dini da umarnin sa na ad-dini wa iradatihi ad-diniya da iradarsa ta ad-dini saboda haka suna bambancewa tsakanin wadancan al'amura ta fuskar ad-dini in sun zo ta fuskar ad-dini su yi biyayya suna bambance su da abubuwan da suke kauniya ne amma kalimatuhul kauniya allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun amma kalimatuhu kuma al-kauniya wadanda mutumin kirki ko fajiri bai isa ya ketare su ba a wajen ka la yujawizuha ko la yujawizuhunna kamar yadda zo a hadisin tayyara la yujawizuhunna barrun wala fajir fa innahu yadkhulu tahtaha jami'ul khalqi ce to wannan al-kalimatul kauniya dukkanin halittu suna shiga karkashinta hatta iblis wa junuduhu har iblis da rindinarsa duk suna cikin alkalimatul kauniya a yadda Allah ya so haka za su kasance ba su isa su yi wani katabu su ba karkashin mashi'ar Allah ba ba su isa su yi wani abu a cikin mulkin Allah ba karkashin mashi'arsa ba karkashin mulkinsa ba don haka hatta iblis yana karkashin mashi'ar Allah yana karkashin kudirarsa waɗannan su ne kalimatul kauniya din wa jami'ul kuffari da dukkan kafirai wa sa'iru man yadkhulun nar kai da sauran duka wanda za su shiga wuta fal khalqu wa in ijtama'u fi shumulil khalqi wal mashi'ati halittu koda kuwa duk sun hadu a cikin gamewar halitta da mashi'a da kudura wal qadari lahum da kaddara gare su koda sun hadu gaba ɗaya karkashin waɗannan fa gadiftara qufil amri wan nahyi wal mahabbati war rida wal ghadab to fa sun rabu ta bangaren umarni da hani za su shiga karkashin halittar Allah su halittar Allah ne karkashin mashi'ar Allah suke rayuwa karkashin kaddarar Allah da kudurarsa suke rayuwa kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da na kirki da wanda ba na kirki ba da awliyaullahi da awliyaul shaytan duk suna karkashin wannan al'amari na kaddara to koda za a hadu duka anan in aka zo bangaren umarni da hani kuma za a sha banban za a rabu in aka zo bangaren abinda Allah yake so za a rabu in aka zo bangaren abinda Allah ya yarda da shi ko waɗanda ya yarda da su za a rabu in aka zo bangaren waɗanda Allah ya fishi da su nan ma za a rabu wa awliyaullahi almuttaqun humul ladina fa'alu almamur waliyan Allah masu tsoransa su ne waɗanda suka yi abinda Allah ta'ala ya ce su yi wa tarakul mahzur suka bar abinda ya hana wa sabaru alal maqdur suka yi hakuri akan abinda Allah ya kaddara musu fa ahabbahum sai Allah ya so su wa ahabbu suka so shi wa radiya anhum wa radu anhu ya yarda da su suka yarda da shi Allah ka sa mu cikin su wa da'uhu awliya'u shaytan makiyansa kuma su ne waliyan shaytan wa in kanu tahta qudratihi koda suna karkashin kudurar Allah fa huwa yabghuduhum to Allah baya san su wa yamqutuhum yana kin su wa yaghdabu alaihim yana fushi da su wa yal'anuhum yana la'anta su wa yu'adihim yana gaba da su saboda me yasa yake musu wannan saboda ba sa bin al'amru wan nahyu bale yace wa bastu hadhihi aljumal lahu mawdhi'un akhar yin bayani daki-daki akan waɗannan al'amura ba nan ne gurin su ba wai duk wannan ba bayani yake ba tashi hankali yace ba anan ne ba mahallin wannan in ka koma littafin sa al-ihtijaj bil qadr a cikin majmu'ul fatawa na 6 anan zaka ga yadda ibn taymiya yayi su kuwa ya saki linzami na ilimi dangane da wannan mas'ala amma nan dan taba kalashi ne wa bastu hadhihi aljumal mu kuma duk gashi mun koshi da taba kalashi kuma duk mun koshi ko iyana aka tsaya mun wadata ya gamsar ya jawo aya ya jawo hadisi yayi bayani yayi ta'liqi to me muke so kuma to amma duk da haka yace nan dan wato so mun tabe ne amma bayanin ba anan za a yi shi ba yace wa inna ma katabtu huna tanbihan ala majami'il furuq farqi bayna awliya'illahi wa bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytan anan kawai na dan yi tanbihi ne yar fadakarwa ce na rubuta dan a gane matattarar bambanci tsakanin waliyan Allah mai rahama da waliyan shaytan saboda haka mun dai fahimta abinda Ibn Taymiyyah yake kokarin ya bayyana mana a karkashin waɗannan kalmomi abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.